sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare da Baba Yahuma Kere da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Alhamis 5 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfil har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba. Yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi ɗan kalilan da aka kada kuru'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin suka kaka ba domin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kasashen Misira da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakaninsu akan dam da Habasha ta gina akan tekun Nilo a cewar kasashen uku.
Kanin labaran kenan aka saurara. Yayin da Amurka ke dakon sakamakon zaben shugaban kasa da suka yi, za ku ji halin da ake ciki.
Sai ka ga duka jihohin da aka ce za a je kotu kansu yanzu so ba ta fi jiha ɗaya zuwa biyu ba. To ba za a ce za a kai za a yi ta magana zuwa kotu ba kan duka zakarar wannan kuma daga baya ne din.
Kwamitin bincike mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kafa ya fara sauraron ƙararraki a birnin Abuja.
Fara samun ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sandan SAS Sangilla. Cin zarafin al'umma kamakame babu gaira babu dalili, karɓar rashawa, yin lalata da yara mata da dai sauransu.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da binciko ma'adanan sarrafa takin zamani domin bunƙasa ayyukan noma. Haka kuma muna tafi da shirin domin iyali wanda Giras Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai an fara da sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban kasar Amurka ba. Yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi ɗan kalilan da aka kada kuru'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Shugaban kasa Donald Trump da abokin karawansa na Democrat Joe Biden sun lashe jihohin da suke sa ran za su yi nasara wurin samun rinjaye na kuru'un wakilai na Electoral College da za su tabbatar da wanda ya yi nasarar shiga fadar White House, wani tsarin demokuraɗiyyar ƙasar da ke girkice. Amma sakamakon fafatawa daga jihohi da dama kamar Georgia, Pennsylvania da ke gabashin kasar da Arizona da Nevada da ke yammacin kasa, jami'ai ba su samu tabbaci ba yayin da ake ci gaba da kirga miliyoyin kuru'u da wasu a ciki aka kada a ranar Talata, wasu da dama kuma aka kada a lokacin da aka bude yin zaben wuri. Trump ya lashe jihohin Georgia da Pennsylvania, kana Biden kuma ya lashe jihohin yammaci masu makwabta, amma kuma ba a san yadda raguwar sakamakon za su kasance ba. A hali da ake ciki kuma jihar Michigan da ake mata lakabi da fagen daga da ake sa ran za ta taimaka wurin samun wanda zai lashe zaben shugaban kasar Amurka, har yanzu ana ci gaba da kirga dubun-dubatar kuru'u a cewar manyan jami'an jihar. Hankali dai ya tashi sosai a Detroit, inda aka hana masu sa ido akan harkar zabe shiga ɗakin kirga kuru'un a jiya Laraba da rana. Shugaba Donald Trump na Republican ya lashe Michigan da kuru'u kalilan a zaben shekarar 2016, amma da yammacin jiya Laraba manyan kafafen yaɗa labaran ƙasar sun yi hasashe abokin karawansa na Democrat Joe Biden zai lashe jihar. Trump dai ya fito ƙarara cewa zai ƙalubalanci sakamakon zaben a kotu. Mun san muna da dubban kuru'u da ba a kirga su ba da ake tattara su wuri ɗaya daga garuruwan da suka hada da Detroit da Grand Rapids da Flint da Kalamazoo da wasu garuruwa, in ji sakatariyar jihar Jocelyn Benson a wani taron 'yan jarida a jiya Laraba. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin ƙasar suka kakaba domin daƙile yaduwar coronavirus. Pope Francis ya dakatar da masu halartar taron jawabinsa na mako-mako, kana ya koma zai ba da jawabin nashi ga mabiyansa a cikin talbijin. Ganin ana samun ƙaruwan kamuwa da coronavirus a Italiya, ya ba da sako kamar haka.
Purtroppo siamo dovuti tornare.
Abin takaici, dole mu koma da jawabanmu ga masu sauraren mu a cikin ɗaki domin kare kanmu daga kamuwa da COVID-19. Hakan na kuma koyar da mu cewa mu yi taka tsantsan akan bukatar hukumomi na bangaren siyasa da kuma hukumomin kiwon lafiya domin kiyaye kanmu daga wannan annoba. Kiran nashi na zuwa ne a lokacin da gwamnatin Italiya ta sanar a ranar Litinin cewa za ta kakaba dokokin hana zirga-zirga masu tsanani. wanda za su hada da rufe gidajen kayan tarihi da dabaje koli da kafa dokar hana fitan dare da takaita tafiye-tafiye daga yankuna da cutar tafi tsanani da yake ba da sanarwar Prime Minister Italia Giuseppe Conte cewa yi
chiuderanno ahimè anche musei e mostre.
Ya ce muna duban yiwuwar rage adadin mutane da ke zama a motocin jama'a zuwa rabin adadin kana muna son mu takaita tafiya zuwa da dawowa daga yankuna mafi hadari amma banda masu tafiya wurin domin aiki na musamman ko kuma aikin kiwon lafiya ko na ilimi.
To nan jima kadan baba zai sake dawowa da ci gaban labaran kafin nan zamu duba batun siyasar nan Amurka. Inda zuwa yanzu ake ci gaba da dakon sakamakon zaben wasu jihohi wanda kan haka ne na zanta da Malam Hassan Sallauji Biya dan Najeriya mazaunan Amurka inda na fara tambayar sa idan an sami irin wannan dako me ya kamata a yi.
Irin haka an samu irin wannan dakon kaga dai an yi zabi har yau babu da takamaiman wanda ya lashe zabe wato an taba ganin haka a shekarar 2000 wato tsakanin Bush da Al Gore akai ta dakon kwanaki ma bayan an kada kura'a to abinda dai aka yi a wancan lokacin shine da aka bar kotu da kuma jami'an zabe suka ci gaba da ainihin gudanar ko tafiyar da lamura to wannan karin ma duk ta kare tunda shi bangaren shugaba Trump suna cewa lallai za su sun ma riga sun garzaya kotu suna bukatun a sake kidanya wata qur'an da kuma wani waje da suka so ma su tsaye da zaben.
To Malam Hassan bisa ga cewar yanzu an rurrunta zuwa kotu baka ganin cewar zama a kotun nan zai kara dauko tsawon lokaci kafin a san takamaime wanda ya ci wannan zabe.
Ai har sai filin kotun yanzu a haka gaskiya wato barazana ce zai iya kawo jinkiri amma ta kaga duka jihohin da aka ce za a je kotu kansu yanzu so ba ta fi jiha daya zuwa biyu ba so kaga idan sauran jihohi wanda suka shigo su aka riga aka san waye ya ci to ba za a ce za a kai za a yi ta magana zuwa kotu ba kan duka zakarar wannan kuma daga baya ne dai.
To duk da cewa kasancewar yan takarar duk koda mutum ya samu koda ɗaya daga cikin yan takarar ya samu ƙuri'u na electoral college 270 da ake nema domin zama shugaban ƙasa bangaren wanda bai samu ba ya ce bai yadda da wannan zaɓe ba duk da yake ya ga cewar ɗayan ya samu 270 me za a yi daga nan kuma wani mataki zai iya ɗauka.
Ai mataki guda ɗaya ne kawai na zuwa kotu duk wanda ɗan takarar da bai yadda da sakamakon zaɓe ba zai garzaya ya tafi kotu lauyoyinsa su gabatar da hujjoji da shaidu shi kuma alkali ya nasa aikin idan suna da cikakkiyar hujja to kaga za a ba mai gaskiya kenan idan akwai wani cewa ko a sake kidanya ko zai wahala ma dai a ce a sake zabe na Amurka sai dai a ce a sake kilga to kawai abinda zai faru kenan kotu ce za ta raba gardamar.
To kasancewa ana tsoron tashin hankula ga yan bangarorin magoya bayan yan takarar biyu akwai zaman dardan da ake hukuma dai yanzu hankalin mutane ya fara kwanciya.
To gaskiya akwai dardar kam gaskiya ka san jiya ma an kwana kusa da fadar White House ana jiran tsammani wannan masu goyon bayan yan Black Lives Matter din masu zanga-zanga su ma sun kwana bakin wani shinge da aka sa kusa da White House sai ga shi dazu kuma wasu magoya bayan jam'iyyar Republican a Detroit su ma sun yi kokarin falma wata cibiya da ake kidanya ƙura'a a Detroit sun kai kusan kimanin su guda 100 su ma suna son waya a kilga waya a gaban su kada a zalunci dan takarar su to irin wannan tashin hankalin akwai shi gaskiya da irin wannan jinkirin yana jawo irin wa'annan abubuwan da su dinga faruwa to shi yasa ake fatan cewa za a yi sauri a kammala wannan ƙura'a a sanar da wanda ya ci zaben nan saboda wannan ainihin zaman zullumin a takaita shi haka nan.
A gaida Malam Hassan Sallauji Biya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Yanzu a jiya Laraba ba a tabbatar da wanda ya samu rinjayi a majalisar dattawan Amurka ba yayin da ake kankankan a takarar muhimman jihohi da suka hada da North Carolina da kuma Georgia. A jihar Maine, takarar da aka yi na kankankan da ya dauki hankalin kasar baki daya saboda yunkurin tsige shugaba Donald Trump a farkon wannan shekara da fafatawar da aka yi a kwanan nan akan wacce shugaban kasa ya zabo ta ta zama alƙalin kotun koli. Yanzu an kammala zaben. Har Republican Senator Susan Collins ta lashe zaben a wata fafatawa mai zafi da yasa abokiyar karawanta ta Democrat Sarah Gideon ta samu gudurman miliyoyin dala daga wajen jihar. Collins da ta yi wa'adi hudu a majalisar dattawan ita ce 'yan Republican ɗaya tilo da ta kada kuri'a a kan kin amincewa da Amy Coney Barrett wanda shugaba Trump ya zabo ta zuwa kotun kolin da alamar kuri'a da ta kadan ya kare mata martabanta a jihar Maine a matsayin wacce take da 'yancin kanta. A ƙarshe ƙasashen Misira da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakaninsu a kan dam ɗin da Habasha ta gina a kan tekun Nilo a cewar ƙasashen uku. A ƙarshen watan Oktoba ƙasashen uku sun sake ci gaba da tattaunawa ta hoton bidiyo a kan cikewa da aikin da dam ɗin da Habasha ta gina na Grand Ethiopian Renaissance Dam. Sabuwar tattaunawar na zuwa ne bayan kalaman da shugaba Donald Trump ya yi cewa Misira da ke gabar tekun ka iya tarwatsa aikin abinda Alkahira ta kira babbar barazana mai gudana. Kalaman sun fusatar da Habasha. Ministocin harkokin waje da na ban ruwa daga kasashen uku sun gana a makon da ya gabata tare da tawagar kwararru daga kasashen su domin tattaunawa da kuma amincewa akan hanyar tinkarar batun da zammar samun daidaito, amma an ci gaba da samun rashin fahimta. Kana tattaunawar ta je Laraba kuma ta gaza cimma yarjejeniya. An ji Muhammad Al-Sabai mai magana da yawun ma'aikatar ban ruwan Misira.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kwamiti mai zaman kansa da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta kafa ya fara zama domin sauraron ƙararraki akan ƙorafe-ƙorafen cin zarafi tare da wuce gona da iri a yayin gudanar da aiki da ake zargin rusasshen sashen 'yan sanda na SAS da yi a baya. Kuma a halin yanzu kwamitin ya karɓi ƙararraki sama da 160 a birnin tarayya Abuja. Wakilinmu Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani.
Babban jojin kotun ayyukan kwadagomi Retire Suleiman Galadima yayi bayani akan fara zaman kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashen nan 'yan sanda na SAS da su. Kakakin Majalisar Matasan Najeriya Mubarak Mijinyawa da ya halarci zaman kwamitin mai zaman kansa na farko ya bayyana gamsuwarsa da tsarin kwamitin.
Wannan ne gaskiya tsari ya fi yadda ya kamata don ko kafin a kawo wannan mataki na gari kawo ba mu kici matasa sai da muka daga murya muka ci ana abu don matasa ko nisa ba mu ci. Wannan dalili ya sa daga nan suka ce ya yi kusurin wani abin ko kuma ya shigo da wani aka samu kici na matashi ne matasa ba ta fasa.
Bangaren waɗanda suka shigar da ƙara Frank Ubaji daga jihar Cross Rivers ya ce ya fuskanci cin zarafi mai tsanani a hannun jami'an sashen nan 'yan sanda na SAS Musashi a lokacin da aka kai karar batar wasu kaya daga hotel din da yake aiki na Delta. Yana kan aiki aka gayyace su zuwa charge office din 'yan sandan jihar inda jami'an suka masa tambayoyi akan kayan kuma ya bayyana musu cewa ba shi da masaniya. Aka kama shi tare da maida shi sashen sa tare da daura kafafunsa da hannu a katako kansa a juye kasa tare da dukansa sama da sauyi uku kuma yana neman a masa adalci.
The other two colleagues on the 11th of April, an information came that some items was missed, which the case was took to the central police station. There's an investigation.
Mr. Bello Akubioku mazaunin Abuja ya bayyana cewa albarushin 'yan sanda ya same shi a lokacin zanga-zangar 'yan shiya a gaban shalkwatarin nan 'yan sanda na Abuja.
I never knew that there was a protest going on. I got a stray bullet at the early stage. I never knew what happened to me. It was less than 2 minutes this thing happened.
happened. People started running because by then people were coming to work.
And ya fara samun korafe-korafen cin zarafi da ake zargin rusasshen sashin nan yan sandan SAS da aikatawa tun shekarar 2017. Bayan wani matashi mai suna Shegun Awusaniya ya fara gwagwarmaya nema a kawo ƙarshen SAS din a kafafen sada zumunta sakamakon zargin su da kisan gilla cin zarafin al'umma kamakami babu gaira babu dalili karɓar rashawa yin lalata da yara mata da dai sauransu. Halima Abdurra'uf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf, to har yanzu dai muna Najeriya, inda gwamnatin kasar ke ci gaba da nemo hanyoyin karkata alkalar samar da kuɗaɗe don bunƙasa tattalin arzikinta maimakon dogaro ga man fetur. Muhammad Nasir ya haɗo mana da wannan rahoton daga Sokoto.
A yunkurin karkata akalar wuraren samar da kuɗaɗen shiga da bunƙasa tattalin arziki maimakon dogaro da man fetur, yasa gwamnatin tarayya ta amince a binciko ma'adanan sarrafa takin zamani domin bunƙasa ayyukan noma a yankunan arewa haɗi da jihar Sokoto. Fatima Umar Aliyu Shinkafi ita ce sakatariyar zartaswa ta asusun bunƙasa zaƙulo ma'adanai a Najeriya.
President Muhammadu Buhari with the Presidential Fertilizer Initiative.
Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bisa ga shirin bunƙasa samar da takin zamani ya amince a binciko ma'adanai na yin takin zamani a yankin Dange ta jihar Sokoto da wasu yankuna, kuma mun yi aiki mun tarar da akwai ma'adanai da kan iya samar da takin zamani kimanin ton 100,000 a shekara kuma fiye da hakan, amma dai muna nan muna aiki da kamfanin OCP akan wannan batun. Bisa ga albarkan ma'adanai da ke ga jihar Sokoto da kuma neman saka jari da gwamnatin jihar ke yi tare da amincewa gwamnatin tarayya, yasa wani kamfanin taki na ƙasar Morocco ya zo Sokoto ya aza tubalin ginin kamfanin samar da takin zamani. Kamfanin dai ana sa ran samar da ton 200,000 a shekara, haka ma zai samar da ayyukan yi ga mutane 75 idan aka kammala shi a watan Yuli na shekarar baɗi. Gwamna Aminu Wazir Tambol ya ce wannan wata gara ɓasa ce. Allah ya kawo manoman jihar Sokoto har cikin gida. Taki wanda shine gimshiki wajen ayyukan noma ya kasance wani babban kalubale ga manoma shekaru da dama da suka gabata saboda matsalar tsada da kuma karamcin sa. Idan aka kammala wannan kamfanin zai samar da taki da wasu dabarun noma cikin sauki ga manoma. To sai dai wannan ba shine karo na farko ba da gwamnatin Sokoto ta yi kawance da 'yan kasuwa wajen kafa kamfanin taki a Sokoto, domin an kafa kamfanin sarrafa takin gargajiya a yankin Dundaye cikin karamar hukumar mulkin Wamako a shekara ta 2017, wanda kuma ya kasa magance matsalar taki ga manoma. To ko yaya suke kallon wannan da aka aza tubalin ginin sa? Murtala Gagaru Minanta shine shugaban kungiyar manoma ta ƙasa reshen jihar Sokoto.
To wannan kamfanin bisa ga idan mun gaji sun wadi, to muna tsammanin in dai za a ba da kaya ga wani zamanin matuci da masu adamin mu, don koda an baka ɗan da ki bashi an baka an ga za a kaya lek to baka tun.
A gaida da Muhammad Nasir, masu sauraro kada a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka hoye ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Batun cin zarafin iyali wani lamari ne da yake faruwa ta fannoni daban-daban, wanda kuma yake iya shafar namiji ko mace, babba ko yaro. Galibi a tsakanin ma'aurata mata suka fi fuskanta wannan matsala, yayin da tsakanin 'ya'ya 'yan agola suka fi samun kansu a cikin wannan hali. A cikin 'yan shekarun nan an samu yanayi inda waɗansu dalilai suka sa ko dai iyaye su gallaza wa 'ya'yansu a ƙuba ko kuma ma'aurata su ci zarafin abokan zamansu. A yau shirin domin iyali ya gayyato masu sa ido da kuma masu kula da lamura domin neman mafita. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuriya tattauna da Muhammad Hadi Musa, mai ilimin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali, da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdurra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Bari in hanin taku daga madugun shirin.
Zan fara da Dr. Hadi Musa. Tunda kuna nazartan rantsi akan wannan batu na zamantakewar iyalin nan, a nazarin da kuke wai me yake sababa irin waɗannan abubuwa ne ake samu wannan bambanci haka?
Abu na farko shine wato duk lokacin da al'umma ta hadu da al'umma suna yin musayar al'adu, saboda haka da farko an sami dangantaka tsakanin al'ummatan da suke Afirka ko ƙasar Hausa da waɗanda suke Larabawa, ta na musulunci ya kwararo kuma sun shigo da al'adunsu, mutane sun kwaikwaya ba daɗewa, kuma aka sake samun alaƙa ta dangantaka da Turawa, suka kwararo da al'adunsu su ma kuma suka mutanen Afirka suka kwaikwaya har da mutanen ƙasar Hausa. To haka al'adu suka ta shigo, har lokacin da kuma al'adun India ta hanyoyin fina-finai su ma suka shigo cikin al'adar Hausa, kuma mutanen Hausa suka kwaikwaya. To kwaikwayon waɗannan abubuwa sai ya samar da abin da ake cewa cultural adulteration, wato cakuɗeɗeniyar al'adu. Ga yadda al'adar Hausawa take a wancan lokacin ta yi daidai da su, ko da mahanga ta wasu al'adun ba daidai ba ne, amma dai ta yi daidai da irin yadda suke rayuwar a lokacin, inda za a zaɓa wa mata mijin da za ta aura, shi ma a zaɓa masa a haɗa matchmaking, wani lokacin wata gwaggwace ko wani kawo zai haɗa kuma a je a zauna lafiya. To ana zaune, shigowar waɗannan al'adun sai ya zo da abubuwa emotional, abubuwa da suke na zuciya da zuciya, sai suka kwadaitar da zukata, abinda Bature yake cewa exotic, mutum yana son abubuwa baki ya gwada su ya gani. To sai aka fara gwada irin abubuwan da suke a rubuce-rubucen Larabawa na soyayya, na karance-karance da ake sa Alf Laila wa Lailatul Dare dubu da ɗaya, irin soyayya da ake da waka da kauna da bege, da kuma irin na rubuce-rubucen Tura har zuwa kuma fina-finan India. Kaga kamar magana shekara 80 ɗari kenan yau ake magana, in kana zancen na India, in kuma na Laraba ne kana zancen kamar shekara ko 300 400 ko wani abu makamancin haka. So wannan sai ya cakuɗa al'adar Bahaushe da waɗancan al'adu, sai aka sami tarakun da suka rike Bahaushe na san mace sai ta yi biyayya ga iyayenta, sai ta yi biyayya ga mijinta, kamar yadda raguwa al'adun Afirka suke, mace kamar mallakan mijinta ne, shi kamar wani semi god ne, kamar wani dan karamin abin bauta ne a gurinta, komai 100% shi ne kawai za ta kalla sai inda ya karkata. To waɗannan al'adu kuma da suka shigo sun zo da ƴanci da kauna da bawa da sarari na zuciya da sauransu. To sai ya cakuɗe, sai ya zama cewa ga turaku na al'ada sun rike Bahaushe na gurin mulkin gidansa da kuma san matarsa ta yi masa biyayya. Can kuma ga batun soyayya da ya shigo ta waɗancan al'adu na ƴanci na mace, wannan abin sai sa ake ta kikikaka a cikin rubuce-rubucen da
Alim,
an kasa samun daidaito, so wannan zaka samu a cikin rubuce-rubucen Alim Azuri da yana Africa's Triple Heritage, al'adun Afirka da suka cakudu da wasu al'adu baki da suka shigo. To wannan kullun kace ka dawo, sai ka dawo kan wannan maganar ta cultural adulteration, cakuɗeɗeniyar. To kuma sai abu na biyu shi ma, wannan abin sai ya zo da kauna da soyayya, wacce ake yi romance. Romance shine abin zuciya, mutum ya rinka bada bayyana da soyayyarsa ga wata mace, ita ta rinka bayyana da soyayyarta na san a kasance tare a yi wasu abubuwa na jin daɗi da za su faranta wa juna. To sai ya samar da wannan abin na biyu, matsalar shine idan an zo zaman sai ake girmama mijin, yana girmama irin yadda yake sa ran matar za ta yi masa,
wato abin da ya ringa halattuwa,
yawa ya lissafo abubuwa 10-20, ita ma ta lissafo abubuwa ba iyaka ne abubuwan da take so yi mata. To kuma al'ada nan kuma ta kafe su, ta musu turke, ta hana su tausi wannan abin. To wannan cakuɗewar na farko ya zo ya haɗu da wannan, sai ka ga ana ta samun, yawa sai ga ana ta samun korafi, ka kasa yin kaza, ya kasa living up to expectation,
ita ma tana
ya kasa biyan bukatun, ya kasa mata wani kallo na jin daɗi, ya kasa mata uzuri, ya kasa mata wasu kalamai na ta shiga saboda ba gashi tana son shi ba da sauransu. Wani abubuwan biyu suna cakuɗa al'amuran.
Wai barsa Amina,
na'am,
me yasa ne matan nan na zamani ake ta samu wannan kiki kaka? Kin ji abinda Dr. Hadi Musa yake faɗa cewa aro da aka rinka yi na al'adu na yamma ne, na kudi ne, na tsakiya ne da sauransu ya taimaka. Sannan kuma ita al'adar ta Bahaushe ta zo ta ce to ita kuma ba ta son bakin nan, in an zo zamantakewar auren nan dole ne a zo a yi mata biyayya ba haka ba za a zauna lafiya ba.
To gaskiya dakta ya riga yayi babban shimfiɗa. To amma ni inda zan dan faɗaɗa bayani na akan na dakta shine da muka samu al'ada ta Laraba wacce ita ta fara zuwan mana kafin ta turawa. Al'adan nan sai ta zo ta cakuɗe ta shiga cikin addinin mu. Ta yanda Bahaushe idan kana son ka fito da yaya al'adarsa take, to wa za ka yi ƙasa a wuyo ba sai ka dinga ninkaya cikin addininsa. To ni inda nake kallon abun da muka tashi sai muka bar addinin. Saboda idan ka duba za ka ga kamar yanda dakta ya faɗa. A kusan tarihi na duniya ba ma wai iya ƙasar Hausa ko Najeriya ba. Shi miji kamar semi-god ne, abun bauta ne. Haka yake. To idan ka duba sai ka ga addinin mu na musulunci yayi assimilating wannan abun, wato ya haɗe shi, ya shigar da shi, ya mayar da shi haka.
Ya bar shi a haka.
Duba da hadisin ma'aiki da yake cewa sanannen hadisi da kusan kowa ya san shi, inda manzo Allah ya ce da zan umarci wani yayi wa wani sujjada bayan Allah, to da za a sa mace ce wa mijinta ne. To kaga wannan abun ya zo ya shige da al'adar Bahaushe. Ni a tawo fahimtar zan iya cewa banda al'adar sa da ya bari, to zan kuma iya cewa ya bar addinin sa ne. Saboda idan ka duba kuma
a kina cewa ya bar addinin sa,
ya bar addinin sa
a daidai lokacin da ake ganin ilimin addini ya fadada a tsakanin al'umma musulmi, musamman a wannan lardin. Idan aka kwatanta
shi, za kai karatun addini ba, ilimi daban karatu daban. Da a ce ilimi ne ya yawaita ba karatu ba, da ba za mu samu kanmu a wannan yanayin da muke ciki ba. Kawai yanzu karatu ne, na tara digiri, na tara littattafai, na sauka, amma ba na aiki da shi. Aiki kuma da karatu shine ilimi. So anan idan ka duba za ka ga ni a nawa fahimtar wannan lalacewar da kai shimfiɗa ta samu asali. Gaskiya kar a ce na yi son kai ko dan ina mace ko kuma dan ina lauya. Gaskiya wanda ya bata wannan tafiyar gaba ɗayanta shine namijin Bahaushe. Saboda wannan matsayi da addini ya bashi da kuma wannan matsayi da al'ada take ganin shi kaman wani abun bauta, Bahaushe shi ya fara sakin sa, ya fara yin talala da shi. Saboda kaman yanda malamai suke faɗa, Allah ya ce ya ku waɗanda kuka bada gaskiya da Allah, ku tseratar da kanku da iyalinku daga shiga wutar jahannama. To malaman tafsiri dai sun ce wannan aya akan maza ta fada, duk da akwai hadisin nan na dukkanku abin kiyo ne ya hada kowa da kowa. Amma ita wannan aya, so zaka ga anan Bahaushe namiji shi ya fara sakin dukkanin hidimomin da addini ya dora masa.
Amma anan kafin ki ci gaba,
ai
matan yanzu suna zargin Bahaushen mutum da cewa shi ya fi son a yi masa hidima, ya dinga ba da umarni ana bi, in ya shigo an san ya shigo, in ya fita an sani da waye da sauransu. Amma anan kuma kina cewa shi ya zubar.
Shi ya zubar.
To sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin dalilan barista Amina na wannan bayani. Yanzu a madadin bakin namu Mahmud Hadi Musa da barista Amina Umar Hussein da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura, sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku, fata alheri.
Ai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya. Mata su ne duniya.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai, amma wannan karan a takaici.
Har yanzu ba a tabbatar da wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar Amurka ba, yayin da har yanzu ba gama kirga sakamako daga jihohi 'yan kalilan da aka kada kuru'u ta akwatin gidan waya sakamakon annobar coronavirus. Papa Roma Francis ya kira ga mutanen Italiya da su bi sabuwar dokar hana zirga-zirga da hukumomin suka kaka ba domin daƙile yaduwar cutar coronavirus. Kasashen Misira da Habasha da Sudan sun gaza cimma yarjejeniya a wata sabuwar tattaunawa domin warware takaddamin shekara da shekaru tsakaninsu a kan dam da Habasha ta gina a kan tekun Nilo, a cewar kasashen uku.
Masu sauraro, anan mai ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na jamhuriyar Nijar. Domin sake sauraron wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Dodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka sance lafiya. Assalamu alaikum.